Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya ta fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki game da sace dalibai wajen 79 da aka yi yan awaren English suka yi a jamhuriyar Kamaru.
A yanda suka bayar suka ce suna nan lafiya ba wani abin da ya same su kuma ba za su sake su ba har sai an daita al'amuran.
Idan mun leka jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa jama'iyyar CDS Rahama ta yi taron kongare to amma wani bangare na jama'iyyar ya ce a ina
kiran taron kongare ko da daga sunan suna ba mutum bane ke tashi kira a biro politiki ke taro yayin renyu ya tsara ya tsaya da rana.
To kamar yadda aka ji bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yajin aikin da kungiyar kwarugon Najeriya ke barazanar farawa gobe. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BCPB BCPB 2655. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan takara da ke neman kujerun majalisar dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin ranar ƙarshe wajen jan hankulan masu kada ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun kasar wato Republican da Democrat suke kokawar ganin samun rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe Talata. Shugaba Donald Trump na burin ya ga cewa 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ci gaba da rike rinjayen majalisun biyu yayin da su kuma 'yan Democrat ke kokarin su kasar wannan rinjaye. Masu hasashe akan harkokin siyasa da kuma wani binciken jin ra'ayin mutane sun nuna cewa jam'iyyar Democrat tana da kyakkyawar dama wajen lashe zaben 'yan majalisar wakilai kan na 'yan majalisar dattawa. A gobe Talata ne Amurka za su kada ƙuri'un domin cike gurbin dukkan kujerun 'yan majalisar wakilai 435 da kuma kujeru 35 daga cikin 100 na majalisar dattawa. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. Gwamna Devin Chofo ya tabbatar da sace ɗaliban 78 da shugaban makarantar da ke ƙauyen Nkwen a Bamenda, babban birnin yankin masu fafutuka ta 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi. Sai dai bayanai sun yi nuni da cewa ba a san waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban ba, kuma babu masaniya akan dalilin da ya sa suka yi garkuwa da su. Dazun nan mun tuntubi wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba da ke Yaoundé a kasar Kamaru kan wannan lamari.
Abin da ke faruwa a sashin Ingilishin kasar Kamaru wadansu 'yan bindiga ne dai suka yi an gaba da 'yan makaranta guda 79 cikin su har da principal din makarantan da kuma wani direba da ɗan gaji guda ɗaya, shi ya kama mutane 83 kenan yanzu haka suke hannun 'yan bindiga din.
Idan an biyo mu a cikin shirin za a ji cikakkiyar hira. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Litinin Amurka ta sake sanya takunkumai akan kamfanin man kasar Iran da kuma fannin hada-hadar kudadenta. Wannan mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassaucin da Iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar kasa da kasa da aka kulla domin takaita shirinta na nukiliya. An sa ran a yau sakataren wajen harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren Baitulmalin kasar Stephen Mnuchin za su yi wani taron manema labarai domin su yi ƙarin haske kan wannan takunkumi. Maido da wannan takunkumi zai haramta sayen man fetur ɗin kasar ta Iran, wanda shine babbar hanyar da kasar ke samun kuɗaɗen shiga. Jami'an gwamnatin Trump sun ce za a daga kafa nan da wani takaitaccen lokaci ga wasu kasashe takwas domin su kammala cinikayyar sayen man na Iran. Har ila yau waɗannan takunkumai za su shafi babban bankin kasar da ta Iran da fannonin kamfanin jiragen ruwa da kuma ɓangarorin kamfanin ƙera jirgi. A wani jawabi da yi ta talabijin, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce Iran za ta yi watsi da takunkumin kuma za ta ci gaba da sayar da man nata a kasuwa. Yanzu haka wani ayarin bakin haure masu yawa daga kasashen tsakiyar nahiyar Amurka, wanda yawancinsu suka taho a kafa zuwa nan ƙasar Amurka, sun zaɓi su ci gaba da tahowa daga Cordoba, inda za su isa babban birnin Mexico a yau Litinin. Sun dai yanke hukuncin su ci gaba da tambayar hanya da kuma ci gaba da tafiya domin samun gajeruwar hanya daga Cordoba, wanda ke da nisan tafiyar sama da kilomita 280 daga kudancin babban birnin kasar Mexico. Sun zaɓi su ci gaba da tahowa jiya Lahadi bayan da bakin hauren da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka suka iso zuwa Cordoba, bayan sun yi tafiyar kilomita 200 ta hanyar Veracruz, inda nan ne wurin da ya fi haɗari ga ɗaruruwan rayukan bakin haure a 'yan shekarun nan na kusa, saboda yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Bakin hauren da suka taso daga tsakiyar nahiyar Amurka dai, an kiyasta yawan su zai kai mutum 4,000, kuma har yanzu suna Veracruz, wanda har yanzu akwai ɗaruruwan kilomitoci kafin su tsallaka iyaka Amurka mafi kusa da Mexico ɗin.
Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara da zangon ne a jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan bindiga koko jamhuriyar dai Kamaru, inda wasu 'yan bindiga suka sace wasu ɗalibai wajen 79, har da shugaban makarantar a sashi na Ingilishi. Na tambayi wakilinmu a Kamarun, Awwal Garba, ƙarin bayani da kuma halin da ake ciki, sai ya ce.
To, abin da ke faruwa a sashin Ingilishin kasar Kamaru, waɗansu 'yan bindiga ne dai suka yi awon gaba da 'yan makaranta guda 79, cikinsu har da principal ɗin makarantar da kuma wani direba da ɗan gaji guda ɗaya. Shi kawo mutane 83 kenan an zaka cike hannun 'yan bindiga ɗin.
Shin 'yan bindigar suwaye ne?
Daga ciki dai akwai wani bayani da suka sake cewan 'yan aware ne suka kai wannan harin, kuma suka tafi da waɗannan 'yan makarantar.
Shin ko sun ba da sharaɗin sako su?
Sharaɗin guda ɗaya ne suka ce, sai dai idan ƙasar Kamaru ta shirya al'amarin su da ɓangaren Ingilishin da kuma gwamnatin ƙasar ta Kamaru. Ka san wannan ɓangare yau kimanin shekaru 2 kenan suna ɗauki ba daɗi a tsakanin su da 'yan aware da kuma jami'an tsaron ƙasar ta Kamaru.
To, shin ina makomar lafiyarsu?
A yanda suka bayar suka ce suna nan lafiya, ba wani abin da ya same su, kuma ba za su sake su ba har sai an daita al'amuran.
To, baya ga ita wannan matsala ta sace ɗalibai, wacce ita ce ta baya-bayan nan a shi wannan ɓangaren, ba wata matsala kuma da ke addabar su waɗannan mutanen?
Matsalar da yake addaban mutanen wannan ɓangaren, gaskiya akwai rashin takamaiman tsaro a wannan sashin. Kuma idan 'yan aware suka san cewa kana da alaka da gwamnati ko da jami'an tsaro, to a gaskiya kana samun ƙalubale daga wajensu, musamman ma a 'yan kwanakin nan. Akwai wani limami ma da aka yi masa yankan rago kasancewa yana bada ko yana halaka da sojoji wanda suke zuwa wajensa, ana ganin kamar suna zuwa ɗaukan bayanai ne na sirri.
To, tun bayan wannan al'amarin, akwai wani abu mai kama da ɗaukar mataki na tsaro da koko?
A gaskiya ƙasar Kamaru tana iyakacin bakin ƙoƙarinta domin da ta ga cewa ta sa san taurari rikicin ko kuma ta zuba jami'an tsaro, sai dai an baza su ta ko'ina, amma al'amarin fa ba daɗi a gaskiya.
To shin baya ga shi wannan daukar mataki ba wani mataki kuma na sasantawa da gwamnati tace za ta dauka saboda kar ayi lahani musu waɗannan matasan?
Ah, hali hakika gaskiya ne gwamnatin kasar Kamaru ta kafa wani committee wanda yake za ta sasanta rikicin. To amma fa ƴan bangaren nan gaskiya sun ce su ba su yarda da komai ba in ba an bi irin dokokin da suka shingayawa kasar ta Kamaru ba.
To dazu kai maganar wani malami da aka mai yankan rago saboda ana tsammanin koko su ƴan bindigar suna kyautata zaton yana hada baki da hukuma. Shin sauran sarakuna da kwanaki su ma suke fuskantar wannan barazana ya ake ciki an daina musu barazanar koko dai?
Ai gaskiya abin ma sai sake habaka yake yi domin a gaskiya akwai wani sarki ma da aka kona masa gidajensa da shagunansa gabaki daya wanda yanzu haka ya tsere zuwa kasar tarayyar Najeriya baya nan ma a cikin kasar domin kasancewa ya tsira da ransa. Kaga akwai matsala kenan wajen sasantawan ko kuma neman cewon rikicin ya tsaya tsakanin gwamnati da kuma da su ƴan awara.
Haka dai kuma a gaida awwal daga kasar kamar kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda jam'iyyar CDS Rahama ta yi taron kongare wanda ya dade jefa jam'iyyar cikin wata sabuwar rigima. Salamuna Barma gare ka.
Zauren Faledu Benufi yake nan lokacin da magoya bayan jam'iyyar CDS Rahama suka hallara domin tantauna halin da jam'iyyar ke ciki a ci gaba da kokarin bude wani sabon babi bayan da rikicin shugabanci ya barke a tsakanin magoya bayan tsohon shugaban jam'iyyar Abdulabo da shugaban rukon kwariya Mr. Abubakar Madugu wanne shi kadai ne dan takara ɗaya tilo da ya nuna sha'awar shugabancin jam'iyyar ta CDS a yayin wannan taro. Dalili kenan da makarraban jam'iyyar ba su yi wata ba wajen amincewa da wannan bukata tasa. Ga abin da yake cewa manema labarai jim kadan bayan samun wannan matsayi.
Lalle muna murna yau mun ji kan matsala ko gagarumaya da ake yi bisa kan jagorancin CDS Rahama. Daga yau zan ce wannan na wane ne jagora ya kare. Kunnan farti ya ba mu damar ya an samu kashi ɗaya bisa uku na delege na suno ana iya ai reniyan waga ta kongare.
Sai dai bangaren Abdulabo ya bayyana wannan taro a matsayin haramtacce bisa la'akari da hanyoyin da aka bi wajen shirya shi. In ji Abdu Amani wani na hannun daman tsohon shugaban jam'iyyar ta CDS Rahama.
Ya Rahama za ta yin taro jahohi ba su shirya ba kiran taron kongare ko delegasin nasional ba mutum bane ke tashi ya kira a biro politiki ke taro ya yi renew ya tsara ya tsaida rana ya hidimi ya za a tantana a wanga taro da za a kira kongare ko delegasin nasional ya aika ma jahohi abun da ya kowa ya kawo gudunmoshi a wurin taro wannan duk ba a yi shi ba. Kenan mu a gare mu babu zancen kongare wannan yaudara ce.
Sabon zababban shugaban ya fara kiraye-kirayen ƴaƴan jam'iyya akan maganar haɗin kai domin kubutar da CDS Rahama daga mawuyacin halin da ta tsinci kanta ciki.
Ko da mun yi kongare in suna so suna muna zamna abin da ake iya gyara in dai saboda farti ne za a yi ni ban kiba mu zo mu zamna a sasanta.
Wannan sabon rikicin shugabanci a CDS Rahama ya taso ne bayan da kotun tsarin mulki ta haramtawa Abdulabo shugabancin dukkan wasu harkokin jama'a a sanadiyar samunsa da aikata laifin da ya saba wa tsarin rayuwar al'umma. Shekaru uku kenan bayan da ya kada bangaren Muhammad Usman a shari'ar da aka shafa shekaru kusan hudu ana tafkawa akan maganar cancantar jagorancin jam'iyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ba gaida Barma, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yajin aikin da ƙungiyar ƙwarugon Najeriya za ta fara gobe. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamar dai akwai wani malami daga Zamfara. Muna sauraron ka.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Mallan kalmar shekara barkamu da wannan lokacin kuma barkamu da warhaka.
Barka da warhaka.
Mallan kamar suna na Nasiru Hussaini Kurgui mai Gonjo bakin Soka Sokoso a jihar Zamfara.
To Mallan Nasiru.
Mallan kamar na ji abin da kake tattauna akan maganan yajin aikin da za a yi ne.
Eh.
Eh gaskiya wannan yajin aikin talaka da zai sha wahala a cikin wannan yajin aikin amma na san duka fitakan da ake yi saboda talakan ake yi ne kuma gaskiya ba ni da so samu ne kafin karfe 12 da minti daya ya kamata a kai karshen wannan abin gabaki daya amma na buƙatar a shiga yajin aikin nan wallahi kuma ina so in fara da wannan damar in kira ga al'umma Allah ya bamu zaman lafiya zabe na zuwa a Najeriya a ta mana addu'a zaman lafiya na san duniya ke ji na gabaki da muna buƙatar addu'a Allah ya bamu zaman lafiya a jamu ta Zamfara daga na Hussaini Kurgui mai Gonjo bakin Sauka Sagozo ta shi lafiya.
To mun gode dan Kurgui daga Zamfara kuma bari mu je mu Kaduna garin Gonawa ke kan lafiya a Kaduna.
Salma shi garba barka da dare.
Barka mai rido.
Kuna da Alhaji Musa Garo mai rido da rikoda kasuwar Kaukaro nan Najeriya.
Haka.
To ni ga gaskiya ina so in roki gwamnatin tarayya. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da su kaunaci Allah. Da shi kanshi shugaban kwadan gonar Najeriya da su ji tsoron Allah tabbatar da cewa wannan albashi na 30,000 su ba waɗannan ma'aikata domin kar su gada mu cikin halin kakani kaya a Najeriya. Na farko dai shugabannin na fara Najeriya talakawa na ba su ce mulka ba. Ya kamata mu gaya shugabannin mu gaskiya. Wannan 30,000 din wallahi tallahi ka almasi ba zan yi aikin da zaka bar 30,000 kai 30,000 ma ba zaka bani dakatar da sana'ata domin ci gaba da wannan aikin ba. Domin kiran da muke dan Allah ayi hakuri a da 30,000 din a ba a ma'aikatan nan tsarin albashi domin kasar da dora lafiya domin ni ina ganin 30,000 a gurin ƴan siyasar nan ba wata uwa bace. Ya kamata a ce gaskiya a daimaka a duba wannan al'amari gaskiya al'amari. Kalmasi a taki lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya gauri da mu lafiya.
To mun gode Musa
Garo nagode.
To mun gode Alhaji Musa har yanzu dai mu makale a Kaduna din wake kallai a Kaduna din halya yau.
Ibrahim Kalmasi garba barka da yammaci.
Barka mutala.
Sunana Mutala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
To Ibrahim Kalmasi muna ba duka kowanne bangaren shawara duba da shi dai komai da aka ce sunu shi ne mafi alkhairi kuma kaga yan kwadugo kaga daga ciki mun bi su a tanga son da NNPC sun ce ba za su shiga ba kuma su duba saboda kila a cikin su ma dole za su ce ba za su shiga ba a karshe za a zo a yi yajin aikin kuma kila ba wani nasara ita kuma gwamnati ta duba cewa ta kara musu ko da dai a ce 25 aka ko da shida to kaga ya tabbayar daidai a ce sun karba su kuma dan dai mu tsira tare mu guri tare da fata za ku tashi shi lafiya.
To ba mutala baka ganin kamar yadda gwamnati ke cewa wato kusan kudin ne babu duk da yake wasu kuma na ganin yan siyasa ana biyan su wato kudi mai yawa.
Abinda muke dubawa kenan gwamnati ta ce ba ta da kudin da za ta biya ma'aikata gaskiya mu za mu ga gaskiya ba zo su gaya mana hakikanin abin ne yan siyasa nawa yake dauka kansila nawa yake dauka mun san cewa lalle kan gwamnatin nan tana kokarin ta ga ta tara kudi ne to amma a daure a kara musu ko bai kai tana can ba a ba su ko da 27 da shida haka zai za su dan ji dadi yayi.
To mun gode mutala har yanzu dai muna Kaduna wake kallai a Kaduna.
Kuna magana da Musa Didi ke duniya ba hutu wanda ke ungoci ne zauna a ikara.
To Allah ya kawo hutu Malam Musa muna jin ka.
To madalla ne Allah goyen baya da gaskiyar magana gwamnati ta daure ta dubi ma'aikata. Dan Allah musu karin albashi nan. Menene ya dubu tana kan a wata? Dan Allah a duba a taimaka.
To daga bangaren su ma'aikatan kana ganin akwai kuma wata shawara da zaka ba su?
To ni shawara da zan ba su shima kungiyar kwadago da tsaya su dubi da halin da jama'a za su shiga. Su ma su taimaka. Amma gaskiyar magana ita gwamnati ta dubi wannan kukan nasu.
To mun gode sosai daga yanzu kan dai za mu bar Kaduna zuwa Abuja wake kallai a Abuja. Wake kan layi a to da alamar dai layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku kan yajin aikin da kungiyar kwadago ke barazanar za ta fara gobe saboda kasa cika alƙawari da gwamnatin Najeriya ta yi na ƙarin albashi ga ma'aikata. To da alamar ga wani malami akan layi. Wake kan layi? Wa alaikum assalam. Muna jin ka. To da alamar shi ma layin sa ya katse. To kamar yadda in ce dazu wato so muke mu ji ra'ayinku kan yajin aikin da za a fara. To ga wani malami kan layi, muna jin ka.
Yana ce Muhammad ne daga Ibadan.
To Muhammad, muna jin ka.
Ra'ayina ni akan wannan yaji da kunje kwarugo suke yi. Abin na su bisan zuciya ne kawai.
Me yasa kace ka?
Suna yi ne dan ra'ayin kansu, ba ran talaka suke ba, suna fakiya da talaka ne kawai.
To baka ganin kamar abinda isa za su fara yajin aikin shine gwamnatin tarayya ta ki cika alƙawarinta na ƙarin albashi kamar yadda ta yi a baya?
Shine abinda mu talakawan Najeriya muke so. In gwamnati ta yi ba daidai ba, in ya faru wata ta biya mata gaskiya ba sai akan albashi ba kawai.
Eh, to yanzu wannan karin kusan kamar abinda ya faru kenan, ta yi alƙawari bata cika ba a yadda dai kungiyar ta yi bayani shi isa za ta yajin aiki, baka ganin da haka tana da hujja? To da alamar layin ka ya katse, bari mu je mu Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mai mulki telan gayu, bayan kai gama Suleiman lafiya.
Lallai mai mulki mai telan gayu, muna jin ka.
Eh, to dai yanzu abinda za mu gaya ma jama'a, ma'aikata dai su duba su gani abinda gwamnati take yi. Saboda haka ina ganin idan an ja a rage
haka.
Yawa kara ɗiba da yawa, abinda dai ko da an kara musu dai ɗan daidai sai su yi haƙuri da shi. Ina ganin abinda za a yi kenan, su kuma gwamnati su duba su taimaka abinda halin da ake ciki, domin ko da an ci za a yi yajin aikin talaka shi ne zai sha wahala.
To mun gode telan gayu daga Nasarawa, kun bari mu je mu Naija. Wake kan layi a Naija?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kemba.
To takwara, muna jin ka.
To gaskiya a ra'ayi na yan siyasar nan ba gaskiya ka san zuciya tare da su. Dan saboda yanzu daga cikin su duk wani wanda aka ce zo ya daura kaki ya yi aiki ko kuma ya koma makarantar boko ya rika karantarwa, kaga duk ba za su iya wannan aikin ba.
Lalle ka.
Yawwa, to ya kamata su yi ma ƙananan ma'aikatan nan adalci. Saboda me? Saboda ƙananan ma'aikata suna samun albashi. To mu ƙananan, mu masu ƙananan sana'a haka za mu fahimta wani abu. Ya kamata su yi musu adalci. In aka ce zo su wannan aiki ba su iyawa, shi yasa su wani wanda ya samu ɗan karatun shi burin shi shiga siyasa ba wani aikin gwamnati ba ko na kaki ba.
Haka ne Iro, mun gode ma kowannenku da ya bada gudunmawa, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu, mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da sadomu da kowa ni sabon shirin labaran wasanni. To yayin da Najeriya da sauran kasashen Afirka suke daura damara domin shiga gasanni daban-daban da ke gabansu, ciki har da gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka, wato Nations Cup, baɗiyin Allah ya kai mu watakila ƙasar Kamaru. Yau za mu mai da hankali ne game da maganar kocina, wato manajojin gudanar da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka. Mun san cewa da yawa daga cikin ƙasashen namu sun fi so su ɗauko masu horar da 'yan wasansu daga ƙasashen ƙetare. To a lokacin da ya ziyarce mu a kwanakin baya a nan sashen wasu na muryar Amurka a Washington DC, mun tambayi Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara Gombe, ɗaya daga cikin muryoyin da aka fi ji dangane da harkokin wasanni kuma tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta jihar Gombe, ra'ayinsa game da wannan al'amari ɗin. Ya bada misalai da dama da suka shafi ita Najeriya, domin ya nuna cewa wani lokaci kocinan cikin gida sun mafi na waje ɗin.
Wato a cikin Afirka na gidan ma za a samu,
na cikin Najeriya.
Amma abin da yake damun mu hasara da baƙin ciki, ai marigayi Shu'aibu Ahmadu da marigayi Stephen Keshi sun nuna mana cewa za su iya.
Ciki da waje kuwa?
Ciki da waje za su iya, sun je wurin zuwa sun yi zuwa. Amma saboda idan har kuma su kwace-kwacen a Najeriya su ne babban maƙiyan kansu. Turan da suka ga ɗaya daga cikinsu ya samu aiki yana samun nasara, to inda za a yi a ji a cikin dinsa. a sassare shi a tabbatar bai ba wannan abubun da ya ta faruwa kenan amma idan da zuna su hada kansu idan su ga ɗaya daga cikin su yana kuskure a kawo shawari a bashi babu amma sai ka samu ɗaya daga cikin su shine zai fara fitowa yana bin kan waɗansu masu rawa da tsakiya harkan wasanni a Najeriya ko kuma gwamnati yana so a bashi aikin shi ma to matsalar kenan to tunda ba su zauna suka hada kansu ba ba da kuma su goyi bayan ɗaya daga cikin su ba to shikenan sai a je a kawo Bature in ka duba nasarun da muka samu a harkan kwallo abubuwan da mariga yake shi nasarun da mariga yake shi yayi ba wani Baturen coach a Najeriya da ya taba yi babu bayan sa kuma wanda yake kaman da shi shine Westerhof shine wanda yazo shi Bature fara fata wanda yazo yayi kusa da abin da yake shi to idan ko muna da na gida wanda ya samu wannan nasarar to sai mu zauna mu duba menene yake faruwa
amma kana ganin masu zaben coach ko wanda suke da ruwa da tsaki wajen zaben coach a Najeriya sun fi ta'allaka rayukansu akan turajar fata wajen kawo su su yi coach
to abinda aka duba da su masu horarwa namu na gida matsalan su ɗaya kwadayi su kuma jarfata ka'ida sannan abubuwan da muke harkokin wasanni a Najeriya ba ka'ida
ya kake ganin man kwadan kudaden da ake biyan kocinan da ake daukowa sai wa Najeriya yake ya daidai da abin da ka sani yana faruwa a sauran kasashen duniya
to ai saboda shi yasa ake idan ka tashi daukan mai horaswa akwai ka'idoji da ake bi inda yake dauko shi zaka yi daga wata kasa zuwa kasar mu in zaka dauko daga wata kasa zuwa kasar mu mai ake biyan sa
a can din
na da yake na biyu ka'ida na biyu shine zaka duba zaman banza yake zaman kashe wando yake kawai zaka dauko shi ka zo ka bashi horaswa na Najeriya ko kuma me sai ka duba to in zaman kashe wando yake me zaka bashi na uku shine menene ya taba yi waɗansu nasarori ya taba samu sa'annan nasarorin da ya samu da kungiyar kwallon kafa ne ko kuma ta ƙasa ko kuma da kungiyar kafa mai zaman kanta na hudu abin da zaka kuma duba shine ka duba shekarunsa amma mu idan muka tashi ba shi ake dubawa ba
me ake dubawa
abinda kawai aka tashi duba saboda son rai idan wani ya tashi kawai yana da abubuwa na shi yawa da yake so to sai kaga ya zo ya matsa in ya sayi mutum ɗaya biyu haka aka hada baki aka hada kai shikenan
sai za su samu amfani cikin abun
Ahmed
Shabu Gara Gombe kenan yake bayyana mana ra'ayinsa game da maganar koci lokacin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausar Murya Amurka a Washington DC kuma da hakan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin cewa Allah ya kai mu wata mun baku lafiya
to a shirka ga wato shirin mu na ƙarshe wato labaran duniya a manfa'a ta kai
to Ibrahim Galam Ibrahim ga labaran a takeice. ‘Yan takarar da ke neman kujerun Majalisar Dokokin Amurka da manyan ‘yan siyasar kasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin ranar ƙarshe wajen jan hankulan masu kaɗa ƙuri'a yayin da manyan jam’iyyun kasar wato Republican da Democrat suke kokawar ganin samun rinjaye a Majalisar Wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa’adi da za a yi gobe Talata. Wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. A yau Litinin Amurka ta sake sanya takunkumi akan kamfanin man ƙasar Iran da kuma fannin hada-hadar kuɗaɗenta. Wannan mataki na daga cikin alƙawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassaucin da Iran ta samu a wani bangare na yarjejeniyar ƙasa-da-ƙasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana da labaran duniya da Julie Lester Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin da ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.